العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala cikin ikon sa rayuwar mu ta iso wannan rana ta asabar da muke haduwa wannan majalisi mai albarka ci gaba da rasul mu a wannan littafi mai albarka alwajizu fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz na Abdul Azim ibn Badawi hafizahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna cikin kitabun nafaqat ana batu dangane da ciyarwa wadanda Allah subhanahu wataala ya dora akan bayi muna cikin gaba na farko nafaqatul rajuli ala imra'atihi an kawo aya da ta nuna cewa mutum ya ciyar da matarsa wajibi ne hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama sun kwararo akan wannan bayani nan ne muka tsaya ci gaba yace an abi mas'udin al-badri an annabi sallallahu alaihi wasallam kana har ila wani hadisi daga abu mas'udin al-badri daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal muslima idha anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqa lalle shi muslimi in ya kashe dukiyarsa ga iyalansa matarsa kenan nafaqatan wata ciyarwa wa huwa yahtasibuha kuma yana neman ladan wannan ciyarwan a wajen Allah kanat lahu sadaqatan to wannan ciyarwan zata zamanto masa sadaqa ce ladan sadaqa a wajen Allah subhanahu wataala ashe kenan mutum ya ci da iyalansa ya ci da su ci da matarsa sadaqa ne duk abin da ka ci she ta shi sadaqa ne kamar yadda ya sake tabbata cikin hadisin da ke tafe mala yace bal inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ja'ala an-nafaqata 'ala al-mar'ati a'zama an-nafaqati ajra kai bala annabi ma sallallahu alaihi wa sallama ya sanya ciyarwar da mutum zai yi ga matarsa tana daga cikin mafi girman sadaqat da ta filada ha Sa'ad ko an tsallake hadisi wa an Sa'ad qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda yake ta'kidin wancan hadisin yake ƙara karfafar sa hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya ƙara masa yarda lokacin da aka je wato lokacin da aka fatahu Makka Sa'ad ya gama da rashin lafiya mai tsanani zazzabi mai zafi har ya tsammanin cewa zai rasu annabi je gaida shi sai yake kokawa annabi cewa ce zai manzon Allah ni za a banna a baya kowa yayi hijira hijirarsa ta cika ana ta mutuwa a Madina ne kuma sai da aka zo Makka ajali zai samu kaman hijirarsa ta murda kenan yake tunani annabi ya ce a ba za ka rubu ba za ka mutu ba wataƙila za ka ci gaba da rayuwa wasu za su fa'idanta da kai waɗansu kuma za su cutu a dalilin rayuwarka saboda zai kashe su suna kafirci kamar yadda ya fara yakin faransa ko annabi sallallahu har ya fatawa annabi sallallahu alaihi wasallam To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin jawaban da yake Sa'ad, shi da Sa'ad yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mini innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta luqmata taj'alaha fi fimra'atika. Ai kai ba za ka ciyar da wata ciyarwa kowace iri ne wanda kake neman yardan Allah da ita ba illa ujirta biha, face sai an maka baka lada a kanta. Sai yace hatta luqmata halluma taj'alaha fi fimra'atika, da za ka sanya a bakin matarka. Loman abinci da za ka sa a bakin matarka shi ma sadaka ne, za ka samu lada. Loma ɗaya tak da ka sa a bakinta, za ka samu lada. Ma'ana ba a samu komai ba wanda ka kawo mata sai loma ɗaya, shi ma lada yake. Kenan ashe ka ba ta abinci tana ta jefa loma lada ne ko? Hatta ƙoshi, domin ya ce hatta luqmata halloma guda ɗaya ta ja'aluha fi fimra'atik. Ka ba ta abinci ta ci sadaka ne, ka kawo mata dabino ta ci sadaka ne, ka ga mangoro yanzu lokacin ana yayin sannan ka saya ka kai mata ta sha sadaka ne, ka sai goro ka kai mata tana sha'awa sadaka ne. Amma sharadi ka yi ne dan neman yardar Allah. Ana so a sami ikhlasun niyya a cikin ciyarwar da zaka yi. To kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan hadisai guda biyu, hadisin Abu Mas'udin al-Badri da hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas, Annabi ya tabbatar ya ƙara jaddada cewa wato ciyar da iyali baya tafiya haka, kuma sadaka ne wadda Allah ya umarni da ita. Bal inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala an-nafaqata 'ala al-mar'ati a'zama an-nafaqati ajra. Kai bari Annabi ya sanya ciyarwan ma da za a yi ma matar da kake aure yana daga cikin mafi girman ciyarwa da ake samun lada a kanta. Ciyar da matarka ba. Faƙala Annabi sallallahu alaihi wasallam ce dinarun anfaqatahu fi sabilillah. Yana faɗan ciyarwa mafi girman daraja, sai jeranta nau'o'insu. Dinarun da ka kashe domin jihadi don taimakon addinin Allah. Wa dinarun anfaqatahu fi raqaba, da dinarun da ka kashe domin yantar da bawa. Wa dinarun tasaddaqata bihi ala miskinin, da dinarun da kai sadaka sa akan miskini, ka nemo miskini ka bashi. Ba ana nufin masu yawace a wajen nan ba, shi ake nufi. Laysa al-miskinu alladhi taradduhu al-luqmatu wal-luqmatan wat-tamratu wat-tamratan. Annabi ya ce ba shine miskini ba wanda loma ɗaya loma biyu take maida shi, dabino ɗaya dabino biyu, ko ɗan ƙanzo ko ɗan dako-dako. Allah ya baku mu samu, samun ku shine namu. Ba su ne miskinai alal haƙiƙa ba. Eh na'am, su ma miskinai ne, amma ba su ne miskinai alal haƙiƙa ba, inji manzon Allah. Ka ba shi ƙwandala ɗaya, ƙwandala biyu, naira biyar, goma, ashirin. A'a, miskini shi ne wanda ba shi da abin da zai ci, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kuma ya ɓuya mutane ba su san shi ba ma. Kai kuma sai ka binciko shi sai ka ba shi. To wannan shi ne miskini. Nawa mutum ba shi da kome, ba da abin da zai ci, kuma ya fito kuma bai gaya wa jama'a ba. Fahimci lamarinsa, wannan shi ne miskini na haƙiƙa. To dinarin da kai sadaka da shi a miskini, wa dinarin anfaqatahu ala ahlika, da dinarin da ka kashe ma iyalanka. Yanzu guda nawa Annabi ya jera? Mafiya daraja dinarin da ka kashe a wajen jihadi,
dinarin da ka kashe dan yan tabawa, dinarin da kai sadaka a miskini, dinarin da ka kashe wa iyalanka, nawa kenan? Hudu. Kowanne Allah na so. To amma sai annabi ya ce a'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlika, mafi girman lada a cikin waɗannan dinaran wajen samar da lada shine wanda ka kashe ma iyalanka. Ma dama iyalanka suna da bukata, ka hana su, ka je ka kashe a wajen jihadi, ko ka ba da gudunmawa a masallaci, ko ka ba wani miskini a waje, ko kuma ka je ka yantar da bawa, su kuma ka basu a tagayyare, kuma suna da bukata, kuma ba su yi hakuri akan haka ba, to ka saba wa Allah. Wabta bi man ta'u, da su ake farawa. Wa yas'alunaka madha yunfikuna qul al'afu, suna tambayan ka me za su bayar na sadaka, kace abin da ya saura daga bukatar iyali. Iyali sun gamsu, akwai saura, to daga ciki sai ka bayar. Amma ba su gamsu ba, ko kuma ba su ma, kuma akai wani gu, a shari'a ba ta ce haka ba. Tunda lada ake nema, to da su za a fara neman lada. Ashe kenan wajibi ne mutum ya ci da matarsa. To bar matarka babu abinci, to wannan mutum ya saba wa Allah. Don haka wajibi ne mutane su kiyaye san haƙoƙin da Allah ta'ala ya tura a wuyansu. Ciyarwa ta biyu da Allah ya tura a wuyan mazaje, nafaqatur rajuli ala iyalihi, ciyarwar da mutum zai yi ma iyalansa. Nan iyalai yana nufi ‘ya’yanka kenan, da barorinka, da waɗanda suke zaune a ƙarƙashinka, kai suka zuba wa idanu, to suna al’iyal. Fa’iza ruzikar rajulu auladan wajaba alaihi nafaqatuhum bil ma'ruf, idan Allah ya arzuta mutum da ‘ya’ya, to wajibi ne ya ciyar da su bil ma'ruf, al’urf shi ne abin da shari’a ta sani, bisa abin da shari’a ta sani, ta tanada. Ba’ala babu israfi, babu ikitali. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur wa kana bayna dhalika qawama. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. To wannan shine abin da ake nufi bil ma'ruf, abin da shari'a ta yadda insafi kenan, ba barna ba koro. To a ci da su. Qala ta'ala, Allah madaukaki ya ce, wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama, kada ku ba mu wawaye dukiyarku da Allah ya sanya ku, ku ne masu tsayawa wajen kyautata ta, kuma ku ba su, ko kuma ku nade hannu a karku haka. Warzuquhum fiha, ku rike wannan arzikin kuna kyautata shi, sai ku dinga ci da su daga ciki. Waksuhum, kuma ku rika tubatas da su. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ku faɗa musu magana wanda shari'a ta yarda. In suna son ayi barna, ku ce a shari'a ba ta so. Suratul Nisa. Qala ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas yake ambatawa kamar yadda Muhammad ibn Kathir ya kawo cikin tafsirinsa. Ana nufi la ta'mud ila malika, kada ka doshi dukiyarka. وما خولك الله وجعله لك معيشه, abinda Allah ya baka, khawalaka ay a'aka Allah, abinda Allah ya baka kuma ya sanya maka rayuwarka a ciki, abincinka a ciki, to karka doshi irin wannan dukiyan, fatu'ihim ra'ataka aw banika, ka bayar da ita a matarka ko ka ba ma yayanka, ka debi kudinka gaba ɗaya ka ba iyalanka matanka ka ba yayanka, yace to ni gashi nan ku kurka sarrafa dukiyar kuna yin bukatunku a ciki ni yanzu ba ruwana. A shine abin da aka hana. Wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama, yana daga cikin fassara. Wata fassara kuma ana nufin dukiyar da Allah ya sanya ku wakile akan ta na marayu, sai aka kira ta a matsayin dukiyar ku alhali ba ta ku bane. Allah ya sanya ku mai kula da ita ne, kar ku ba masu waɗannan marayun dukiyar su in kun fahimci waye ne. Barnatar da dukiyar za su yi su biya wa abokai, kar ku ba su. Ku riƙe dukiyar kuna kyautata ta, kuna ba su bukata dai na abinci da abin sha da tufafi. Shi ya ce dole sai an saya masa katuwar mota, saya mara roba-roba, ka bar shi a haka. Ce sai ka yi hankali tukun. To wata fassara kuma shi ne wannan wanda Abdullahi ɗan Abbasin ya yi, ma'ana kada ka tafe dukiyarka ka ba wa matanka da 'ya'yanka, ka ce to ga nan dukiyar ku ku riƙa juya ta, ni yanzu ba ruwana. Duba da sun hanka wani motocin a Hajiya za ku riƙa kaiwa da ita da yara, su ne za su riƙa sarrafawa, ni kar kowa ya mun magana, a kar ku yi haka. Ku riƙe dukiyar, kada ku ba su. Thumma tanzuru ila ma fi aidihim, sannan ku dinga duba abin da ke hannunsu kuna jira, akan su ne za su riƙa sarrafawa. Walakin amma abin da ake bukata, amsik malaka, riƙe dukiyarka da Allah ya baka ya sanya ka kai ne wakili mai tsayuwa domin kyautata ta. Wa aslihu, ka gyara dukiyarka, kyautata ta. Kula da dukiyarka, ka riƙa sarrafa ta yadda ya kamata. Wa kun anta alladhi tunfiqu alaihim, ka zama kai ne za ka dinga ciyar da matan naka da 'ya'yan naka daga dukiyarka, kuma kai ne shugaba a kanta. Min kiswatihim, wajen tubatas da su. Wa mu'natihim, ka ba su kalaci. Wa rizqihim, da ba su abin da suke da bukatarsa. To kaga wannan aya kenan, ashe ta ɗorawa bawa in Allah ya bashi kasbi, to haƙƙin iyalansa ne ya riƙa ciyar da su daga wannan kasbin nasa. Ashe dole mutum ya dinga ci da iyalansa kenan, ya nemo dukiyar, ya gyara dukiyar, ya kyautata dukiyar, kuma ya ci da iyalansa. Iyalai a nan ana nufin 'ya'yansa kenan da wanda suke ƙarƙashinsa, khadama da bayi lokacin da ake da su. Wa yuraggibu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi nafaqati 'ala al-'iyal, annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitarwa a riƙa kashe dukiya, a riƙa ciyar da iyalai. Fa yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam, yace afdalu sadaqati ma taraka gaina, mafi ficiyar sadaka ita ce wadda ta bar wadata. Wadda ta bar wadata, ba bayan da ita gaba ɗaya ka tafe kuma gida ba su da komai ba. Yas'alunaka madha yunfiquna qul al'afw, abin da ya saura, ka ɗebe ka bayar da ita sadaka kuma sannan gida ba su da komai. To ba irin wannan sadaka ce mafificiya ba. Sadaka mafificiya sun ci sun koshi sun wadatu, sauran sai ka ba ma wani. Kaga ita bar wadata a gida ko? Mata raka gina. Sai annabi ya ce wal yadul ulya khairun min al yadis sufla, kuma ku sani kullum hannun sama shi ya fi daraja akan hannun ƙasa. Wanne ne hannun sama? Mai bayarwa. Al-mu'di. Wanne ne yadda sufula? Na ƙasa, mai karɓa kenan. Al-akhidhu. Ai wannan haka ake yi, wannan kuma haka ake yi. To hannun saman kullun ya fi daraja akan hannun ƙasa. ai iya bakin kokiri a ga hannun kullum a sama yake ba a ƙasa ba haka musulunci ya fuso to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wabda bi man ta'ud wato an kudaitar da kai kullun ka zan mai yin sadaka kenan ba mai karba sadaka ba ka zan cikin masu yin sadaka kuma in zaka yi sadaka wabda bi man ta'ul kafara da wadanda suke jikinka suke dan faruwa da kai iyalinka kenan man ta'ul wanda ka jibinta suka iyalantattu da kai taqulul mar'a domin inda baka ciyar da su ba to kenan matakka in ka batta ba abinci ba tufafi ba abin da aka wajabta to za ta iya cewa imma an tuti'imani wa imma an tutallikani ko dai ka ciyar da ni ne ko ka sake ni wannan khiyari ne a tsakani zabi ne da aka ba wa mace in miji baya kawo mata abinci samsam a to ya za ta yi mutum zai zauna ne ba abinci shikenan kawai shi da safe sai ya fita bai san komai ba sai dai da yaddar kawai ya dawo kuma dan munafarci ya lallaba wajensu bai kuma ciyar da su ba to wani irin rashin adalci ne wannan dole ne mutum ya ciyar da iyalansa dole ka je ka nemo ka kawo musu zaman ka suke yi in har ba za ka ciyar da su ba rabu da su manto mace za ta iya cewa imma an tut'imani wa imma an tutallikani dan haka tana da wannan khiyarin Imam Malik ibn Anas ya tafi akan haka Imam Ahmad ibn Hanbal ya tafi akan haka Imam Shafi'i ma ya tafi akan haka mace tana da dama idan ba a ciyar da ita babu abinci za ta iya kaiwa ƙara wajen alƙali ta ce to ba a ciyar da ni dan haka alƙali sai ya gaya masa ya ce to ɗayan biyu ne ko dai ka rika ba ta abinci ko kuma in ba za ka iya ba ba ta takarda ta je wajen wanda zai iya ciyar da ita simple tana da dama in kuma ta ga za ta iya zama zaɓinta ne in ta ga za ta iya zama babu abinci shikenan sai ta zauna babu abinci ka ɗan sai ka san sun iya irin wannan haƙuri babu abincin amma za su zauna su kullum za su fita su je su nemo wasu ma bara za su fita su je su kuma da rashin zuciya sai ka ga watakila in ta samu wani abu shi kuma ya lallayo iya gane shi ah kun ɗan samu wani abu ne kun ɗan samu saboda shi sa karai ne wallahi mutane suna tozarta ƴaƴansu suna tozarta iyalansu kuma haƙƙi yana nan a wuyansu wai ka ga yaro ɗan shekara bakwai ko takwas ubansu bai kawo masa abinci ba wanda wajibinsa ne shi ya kawo musu kuma su ya ce su je su yi bara su ci kuma in sun yi baran suka ci kuma wani ma sakaran uban zai iya cewa shi ma bai ci komai ba su je su samu masa su je su yi bara in sun samu su kawo masa shi ma ya ci ɗan shekara bakwai ko takwas haka ne ta faru a gurinmu a makwabcina yaro ya gani wajen karfe 9:30 na dare yana bara a kofar gidansa sai fito ya ga yaro ne karami ya wuce shekara 7 ba kai kuma daga ina ke sai fado ta anguwa da take can wajen kudun nan ba sai na faɗi sunan ba yace tun daga nan yake ina ne makarantar ku shi ba abin nan almajirin bane baka ci abinci bane har yanzu sai ce ya ci abinci to me kawo ka fara me yasa ake bara har yanzu yace babansa ne yace je nemo masa ina baban naka yace yana gida don Allah ka duba irin lalacewar da Bahaushe ya kai in kana neman sakarai fa wanda bai san addinin nasa ma bai sani ba wallahi tallahi Hausawa suna ciki ba su ma san addinin mu mafi yawa kuma a al'adance ba su san yaya za su kyautata rayuwarsu ba ba su san yadda za su yi kishin kansu ba kaga an mai da tumasanci shine abun yi bara tumasanci bara ci ma zaune tumasanci bara ci ma zaune wani nassi ne na Qur'ani ko hadisi yayi umarni da ai haka an jahilci addini wallahi alazim Allah ya sauka kaga yaro suna yara suna gararan ba a cikin gari ba mai su shi yasa kama ake raina mu ko makwabtan mu a kasan nan suke raina mu ba irin muzanta mun da ba sa yi saboda wasu suke jawo mana wai da jimawa tun ma ba yanzu ba shekarun bacin haka ba wannan labarin wani in yamuri ne yana tafiya da mashin sai ya kade yaro almajiri ya kade shi ya dan ji rauni shi ya fadi yaro ya tuntsire shi ya ji rauni ya tashi ya dauki mashin din sai ya bubbuge ya duba jikin sai ya duba mashin din sai ya hau mashin zai tafi sai mutane suka ce ah kai ba ga ka kade yaro ba sai ce ah ba almajiri ba wato ba almajiri ba wato almajiri ba mai shi wallahi ni da kaina wani in yamuri muna magana da shi a garin nan yamun irin haka nake ce masa ku a al'adan ku na sani a al'adan ku na karanta literature a al'adan ku da in aka samu kuturu a cikin yamuri kashe shi kuke dangin sa koran sa jeji suke je su kashe shi sai mun musu yace ba kashe shi ake yi ba nace kai da kake yi kashe shi ake yi ni na karanta literature na karanta a littattafan ku haka suke a al'adance sai ya ce mun a'a wasu ne suke kashewa amma dai mafi yawa yace ba kashewa ake ba nace to me kuke musu yace kawai za a kore shi na jeji kawai haka kaman almajiri wallahi kutancin da mulki sai ce ko koran su za a yi haka ya zama dai ba ku ba ruwan kowa da shi kaman almajiri kuma alal akalli ya kai shekara 20 a garin nan amma haka saboda conception da suke da shi kenan almajiri an watsa shi ne ba mai shi kawai ba wanda ya damu da shi kuma zahirin maganan haka take sai a fake da hidimar addini ana kin daukan nauyin da Allah ya dora wa mutum a cewa za ka je kai kira yara nawa suka haddace Qur'ani a nan ga ƴaƴanmu duk sun yi haddan Qur'ani yara nawa an ramomin da muke da su wani ma gwanaye ma ana da su qira'at din sun yi almajiranci suka je ba wanda ya je gaidan a islamiyoyi suka haddace a gidajensu kaɗan ne kwarai yanzu wanda suke tura almajiranci da zimmar a yi karatu amma mafiya yawa nauyi ne ba sa son ɗauka wallahi tallahi nauyi ne ba sa son ɗauka akwai matar da suke shari'a da mijinta a wajena sai take ambatawa ta ce ita ta gaji da wannan lamarin yadda ba ya kulawa da su ba don ma Allah ya sa yaran nan yawancinsu mata ba ne wallahi ni na tura su almajiranci ma mu huta a gabana ta faɗa so kaga da yawa daga cikin tunaninsu a tura yara ne su tafi almajiranci don a huta da nauyi tunda ba za a iya ɗaukar nauyinsu ba ba a watsa su duniya za ta ɗau nauyinsu wani irin cin amana ne da tozarta kyautar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa wani irin tozartar da dan adam ne ya wuce wannan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya daura a wuyanka na haƙƙi amma mutum ya watsi da shi ya fake ka fake wai da neman karatu Allah ya sauka Allah ya ganar da su ko za su ji zafi sai mun faɗa kuma gaskiya ce in sun isa su masa mu haka abin yake kuma fata muke Allah ya ganar da su na'am annabi sallallahu alaihi wasallama yace wabda biman ta'ulu duk sadakar da zakai kafara da iyalanka تقول المرأة ما جزات إيه تشيوا إما أن تطعمني وإما أن تطلقني in ba ka ciyar da ita za ta iya cewa ko dai ka ciyar da ita ne ko ka sake ta. Wa yaqulu al-'abdu bawan da ke karkashin ka shi ma zai iya kokawa ya ce at'imni wasta'milni, ka ciyar da ni ka sa ni aiki. Baka ciyar da shi ba wani aiki za ka sa shi. Babu abinci kuma sai aiki? Ko raƙuminka ne. Wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wata gona a Madina. Annabi yana son gonakan da suke da rijiya mai ruwa mai daɗi kuma suke da bishiyoyi mai yawa. Annabi yana son irin wannan gonakan. Akwai tsirarinsu a Madina wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan je wannan gonakan ya sa a bude masa gate ɗinsu tunda ha'id ne, ya shiga ya huta a wajen. Wata rana ya shiga irin wannan gonakan sai ya ga wani raƙumi. Raƙumin sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga annabi. Sai ya tsaya wajen annabi. Sai annabi sai ya zo sai haka sai ya dafa kuncin raƙumi. Sai aka ga raƙumin hawaye yana zuba idansa. Manzon Allah sai ya tambaya ce waye yake da wannan raƙumi? A tsagwan da suke tsakani a gonan wani matashi sai ce nawa ne ya manzon Allah? Sai ce zo. Sai zo ce raƙumin ka ya kawo ƙarar ka waje nan. Kana wahalar da shi kuma baka ba shi abinci. Sai ya shiru ya ce haka ne ya manzon Allah? Sai ya ce to kar ka sake haka. Ku ji tsoron Allah dangane da dabbobin da Allah ya bayar a hannunku. Annabi ya masa kashedi, ya masa wa'azi sosai, ya kula da ciyar da shi. Bai ciyar da shi ba kuma ya dinga sa shi aiki. Raƙumi fa dabba. To don haka bawanka shi ma in kana da shi ciyar da shi. Ai shi yasa aka ce hatta tufafi, idan ka sa tufafi su ma ka tubatar da su, cikin hadisin Abu Dharr al-Ghifari. Ku tufatas da su daga abin da kuka tufata. Shi yasa bawanka yana cikin wanda za ka fidda masa zakatul fitr tare da matarka da 'ya'yanka. Shi ma yana cikin iyalanka. To shi ma bawa zai iya cewa in baka cishe shi ba, at'imni wasta'milni, ciyar da ni sai ka sa ni aiki. Wa yaqulu al-ibnu, ɗanka ma zai iya cewa at'imni, ka ciyar da ni baba. In har baka ciyar da shi ba zai iya neman haƙƙinsa. Wannan dai yana nuna talabul haqq. Za su iya neman haƙƙinsu dan haƙƙinsu ne in baka ba su ba. Mace in baka bata ba za ta iya cewa haƙƙinta ne ka ciyar da ita. In kuma kace ba za ka, sai ce to sake ni. Tana da dama in ba za ta iya haƙuri ba. Bawanka haƙƙinsa ne, ka sa shi aiki sai ce yunwa nake ji. Baka ciyar da ni ba yau kwata kwata, baka ba abinci rana, ba na ba abinci kalaci, ba na rana, ga la'asar ta yi lis, ba na abinci na ci na aiki. Tashi ka aiki, ya ce a ka ci da ni sai tashi na aiki. Haƙƙinsa ne wannan, ka ciyar da shi. Ɗanka ma in baka ba shi ba zai iya cewa ka ciyar da ni baba. To wa zai ciyar da ni? Sai ya ce ila man tad'uni. To in baka ci da ni baba, a wa za ka banni? Wa zai ciyar da ni? A wa ka banni? Haƙƙinka ne ka ciyar da ɗanka. Manzon Allah ne ya faɗi wannan lafazza, ya faɗi wannan kalmai sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari ya kawo hadisi. Wa an Thauban qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya zo daga Thauban ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu, mafificin dinarin da mutum zai ciyar, dinarun yunfiquhu ala iyalihi, shine dinarin da ya ciyar da iyalansa. Ba wanda ya kai shi daraja. Wani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi indi dinaru, ina da dinari da Annabi. Sai ya ce anfiqu ala nafsik, kashe shi makanka. Sai ya ce wali akhar, ai da wani ma. Sai ya ce anfiqu ala ahlik ko ala imra'atik, ka kashe shi ga matarka. Sai ya ce wa indi akhar, sai ya ce anfiqu ala ibnik, kashe shi ma ɗanka. sai ce wa indi akhir ina da wani annabi sai ce kai ka sanya zaka yi shi anta alamu bihi aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam kai ka sanya zaka yi shi kaga da shi annabi ya jeranta maka wanda suke muhimmai na dole wa yuhadhdharu min al-bukhli fi an-nafaqati 'ala al-'iyal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kashedi yayi gargadi kada ayi rowa wajen ciyar da iyalai fa yaqulu yana cewa kafa bil mar'i ithman ayu bai aman yaqutu ya ishi mutun zunubi yayi watsi da wanda yake ciyarwa ya ishi mutun zunubi yayi watsi da wanda yake ciyarwa wanda aka dora ciyar da shi a wuyansa ke a riwaya ta Imam Muslim yana ambata kafabil mar'i ithman an yahbisa amman yamliku qutahu ya ishi mutun zunubi ya kiya ma wanda shine aka mallakar masa ciyar da shi ya ishe shi zunubi shi aka dora ya ciyar kuma sai ya ki wannan kadai ya ishe shi zunubi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in adda rajulun nafaqata imra'atihi wa 'iyalihi mu'tajira idan har mutum ya ida ci da matarsa da iyalansa mu'tajira yana mai neman lada a wajen Allah falahu ajruha to yana da ladan wannan ciyarwa wa in baqila biha wa mana'aha in ku yayi rowa da ita yake ciyar da su falil mar'ati an ta'khudha min malihi ma yakfiha to mata ta samu ta diba daga cikin dukiyarta abinda zai ishe ta wa waladaha da ƴaƴanta bil ma'rufi bisa abinda shari'a ta yadda duna iznihi ko babu izininsa ba mu ci dalili akan wannan hadisi ba na akan wannan mutum An Aisha ta qalat an samu daga Aisha ummul mu'minin Allah yarda da ita tace dakhalat indu bintu utubata imra'atu abi sufyan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hindatu irgidan utuba matar abu sufyan sakhar ibn harb ta je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta musulunta ne lokacin da ake fatahu makka fa qalat sai tace ya rasulullahi ya manzon Allah Inna Aba Sufyan rajulun shahihun Abu Sufyan sarkin Makka jagoran wato kabilan Banu Abd Shams jagoran Quraishawa tace rajulun shahihun mutun ne mai koro kankamo ne da shi yana da dukiya amma yana da kankamo irin wannan lafuzza ba giba bane ta kai ƙara ne domin me domin a kwata mata haƙƙinta ko kuma ta yi fatawa wasu malamai sun ce wannan abin qadiyyar ta faru ne fi mahallul hukm wasu kuma sun ce a'a ai futiya ne fatawa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani da wasu malamai dai suke dogon bayani akan wannan mas'ala to da ta faɗi haka sai ta faɗi dalilin da yasa ta faɗa tace la yu'tini min an-nafaqa baya bani ciyarwa ma yakfini abinda zai ishe ni wa yakfi baniya kuma ya ishi ƴaƴana illa ma akhadtu min malihi bighair ilmi sai abinda na diba cikin dukiyarsa ba tare da ya sani ba ma'ana yana da dukiya amma baya ba su a wadace sai ya dinga ba su kadan abinda bai ishe su ba na abinci bayan bainan ita kuma cikin dukiyarsa sai ta ɗebi abinda zai wadace su na abinci ita da yara wasu malamai suka ce a'a ba ita da ƴaƴanta ne baya ba su wadatacce ba suna da bayi suna da khadama wanda ciyar da su su ma a ƙarƙashin su yake yakan bayar abin da zai wadaci matarsa da ƴaƴansa amma abinda zai wadaci sauran kadimai da sauran bayi a cikin gida yana rike hannu. Ita kuma a ɗabi'arta na uwar gida, mace ita ce uwar gijiya, ita tana son a yi abinci a yalwace yadda da ita da yara za su ci, bayi ma da masu hidima su ma su ci. To don haka bayan bayanan sai ta ɗiba abin da zai wadace su har bayi da masu hidima, haka wasu malamai suke bayani. Kuma wannan shi zai fi dacewa da mutumin da yake babba ko? Ita da ya zai iya ba su wadatacce kuma ya la'ubali da waɗancan. Musamman wannan fatawar ta yi shi ne ba a cikin, ba ɗabi'arsa a cikin musulunci ba, tunda shi ya musulunta ne daren da ake fatawar Makka, ita kuma ta musulunta kwana ɗaya bayan an yi fatawar Makka. Kuma lokacin da ta zo mubaya'a a manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambata musu sharuɗa na mubaya'a, kamar yadda ya zo a cikin suratul muntahina, ala Allah ya shirki na billahi shay'a, suka yarda da wannan, wala yasrikna. To anan ne sai ta yi wannan fatawa, an ce kassi sata, to sai take tambaya shin wannan inda take yi akwai laifi a ciki, shi ma a matsayin sata yake? To kaga farkon musulunta ne, mun gane yadda bayani yake ko? Har lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gaba, wala yasnin, sai ta ce wahal tasnil hurwa, shin ƴata da yin zina ne dama? Ai mu ba mu san ƴaƴa suna yin zina ba, sai dai bayi. Su a jahiliya ma su ba san ƴaƴa suna zina ba, sai dai bayi. To don haka lokacin da ta yi wannan fatawa, ta ce fa hal alayya fi zalika min junah, shin ina da laifi cikin wannan? Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki, ki ɗiba daga cikin dukiyarsa da kyautatawa abinda zai wadace ki ya wadaci ƴaƴanki. Kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata dama a nan ko? To nan yana da neman ƙarin bayani, domin in ba a yi bayani filla-filla ba, to mata za su samu wata mafaka, za su samu mafaka, za su iya ɗaukan kuɗi marari takka su siyo tsirai su ci, ce kullum abinci lami kuma yana da halin ya kawo mana, kai ku kayi tanadin wannan ne saboda kuɗin makarantar yara, za a biya school fees, kaga sai rigima ta tashi. To ba irin wannan ake nufi tsire da sauransu ba, ba shi ake nufi ba. Abinda malamai suka ambata shi ne annafaka ad-daruriyya, ciyarwa ta dole, abincin da za a yi kalaci da shi a sa a baki, kwano ɗaya ne zai ishe su na shinkafa, sai yake ba su rabin kwano. Rabin kwano ai bai yi kusa da kwano ɗaya ba. Alhali kwano guda ne zai ishe su, amma sai ba su rabin kwano. To wa za a ba, wa za a hana? Kuma haka za a ci yara kamar almajirai, kuma ana da halin da za a yi ba wai babu ba. Wato sai ya zamanto ciyarwa ce ta dole, aka yi ƙoro ba a ba da abin da zai wadatar ba, kuma shara'i na biyu ana da halin da za a bayar. Amma idan ya zamanto kwano ɗaya ne zai ishe su, amma ba shi da hali, iya rabin kwanon ya samu, to sai a karɓa a yi godiya a masa addu'a, sai a ci abin da ya samu, gobe ma ya sake samuwa rabin kwano, a ci dai haka a hannu a hannu. Wannan ba laifi yayi ba, amma ana maganar mutumin da yake da wadata ne. Abu Sufyan mutum ne mai wadata, zai iya ci da mutane masu yawan gaske, attajiri ne, jagora na abin nan tijara na Qurayshawa tun lokacin jahiliya da ake tafiya ƙasar Sham. so yana da wadatar da zai ciyar kuma ka'idar da musulunci ya faɗa liyon fik zu sa'atin min sa'ati wanda yake da wadata ya ciyar a yalwace yadda wadatar sa ta nuna shi ma ba tare da barna ba wa man qadir alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda ku Allah ya takaita masa arzikin sa daga dan abin da Allah ya bashi a hakan zai bayar kuma a kamu a ci to wannan shine abin da ake ambatawa ba dama aka bawa mata ba sirka lalumararitan mazajen su suna cewa ai an dade ba a kare kashi ba bayan gidan su ai barna a ba wannan aka bai dama ba in sun wannan to sun yi laifi abin da aka ba su dama shine yana da wadatar da zai bayar ga abincin a aje kuma yana da wadata amma sai ya koro ya hana abin da ya kamata to anan ne zasu sake tsakuran abin da zai wadace su din su ci ba kuma idan su kai wani waje ba a iya su da yaran gidan kawai da za ci Allah ya datar da mu abu na gaba daga cikin annafaqat shine nafaqatul walidain wato ciyar wanda mutun zai yi ma mahaifansa mahaifansa guda biyu wa min annafaqatil wajiba nafaqatul aba'il fuqara yana daga cikin ciyarwa da aka dora a wayan mutun na dole ya ciyar da mahaifansa guda biyu waɗanda suke talakawa fa idza kana al-ibnu musiran shi ma sharadin in dan mawadaci ne wal abu mu'siran uban kuma talaka ne yana cikin kunci shi ne sharadin idan dan mawadaci ne uban mawadaci ba a wajabta masa ciyar da ubansa ba dan uban yana da wadata sai dai abin da yake na kyautatawa idan dan talaka ne uban ma talaka duk sun hadu a rashi to ci da ubansa bai zama wajibi a gare shi ba sai dai dan abin da kuma Allah ya sa ya samu na kyautatawa sai ya masa amma dan yana da wadata shi kuma uban yana cike rashi to wajibi ne ciyar da wannan uban nasa wannan iyayen nasa فإذا كان الابن مسرا والاب معسرا وجب على الابن ان ينفق على ابيه وجاز للابي كي يا ما حلت ga uban an ya akhudha min mali banihi bighair iznihi ya iya daukan wani abu a cikin dukiyar dan nasa ba da izinin dan ba ma yakfihi abinda zai wadace shi ko dan bai sani ba sai ya je diba a cikin dukiyar dan nasa ya amfani da shi shi ma zamu ji karin bayani akan wani irin salo ne amma dai ga dalili akan wannan magana hadisi daga umara ta dan umayr an ammatihi daga babarsa annaha sa'alat aisha radiyallahu anha ita ce ta tambayi man wato aisha ummul mu'minin Allah ya kara mata yarda tace fi hijri yatimun afa akulu min malihi a karkashin renona ina da ɗa wanda yake maraya danta ne ya gaji dukiya dukiyar ba tata bane dukiyar danta ne kuma dan maraya ne kuma yake take kulawa da shi mun gane tace ta iya ci daga cikin dukiyarsa fatawati ummul mu'minin aisha فقالت سي ام المؤمنين عائشه تچه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزون الله صلى الله عليه وسلم ياچه ان من اطيب ما اكل الرجل من كسبه ما في صبتر ابنده متون زي شي شينه ابنده يچي daga ابنده ya tsawurwuta da kansa ابنده ya samar makansa sai annabi yace wa waladuhu min kasbihi dan sa kuma yana daga cikin ابنده ya tsawurwuta ابنده kasbin sa kasbin danka kasbinka ne sai annabi ya faɗa haka don haka danka ya je ya samu dukiya to kamar kai ne ka samu dukiyar in har ba ka da ita don haka sai ka ci ani an mari'a wani hadisi an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi daga amr an shu'aib daga babansa kakansa kala yake cewa jaa rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam faqala wani mutum ne je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna abijta hamali babana ne ya kwace min dukiyata babana ne ya kwaci dukiyata faqala sai annabi ya ce masa anta wa maluka li abika ai kai da babanka baki ai wato kai da dukiyarka gabaki daya na babanka ne wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna auladakum min atyabi kasbikum ya'yanku suna daga cikin mafi tsaftar abin da kuka samar fakulu min amwalihim don haka ku ci daga cikin dukiyarsu ibnu raslan yana ambatawa sharhin wannan hadisi yace wannan lamun lamun ne lil ibahati la lit tamlik da aka ce wato anta wa maluka li abika lamun ne lil ibaha ba lamun ne lit tamliki ba da aka ce li abika ba ana nufi babanka ya mallake ka bane ya mallaki dukiyarka a kai ka mallaki dukiyarka ba annabi yana babanka ya mallaki dukiyarka ba a babanka ya mallaki halaccin yin amfani da dukiyar ibaha ce lamul ibaha ce amma dukiya mallakar ka ce wa anta mas'ulun anha kuma zakkarta tana wuyanka kula da ita yana naka ne kai kake da haƙƙo tamlik innama an halatta wa babanka ne zai iya amfani da dukiyarka idan ba shi da hali shi din ma da sharadi kamar yadda malamai suka ambata ibnu qudama yana ambatawa cikin mughni yake cewa sharadi guda biyu sai sun tabbata kafin uba ya yi amfani da dukiyar ɗansa mun ji sharadi na farko shine ya kasance ba shi da shi ko talaka ne dan kuma yana da dukiya to sharadi guda biyu kuma da za su ƙara halatta masa amfanin shine kada ya cutar da dan nasa a dalilin amfani da dukiyar mun gane ko a dalilin amfani da dukiyar kada cutar da dan nasa ma'ana wani abu wanda dan ya zuciyarsa ta ta'allaka da abun a cikin dukiyar tasa yana kaunar wannan dukiyar ka za cikin dukiyar ka sai ga akwai wani wanda yake special to kar ya zo shi ya cutar da shi ya ce zai mallake wannan ya dauka ya amfani da shi sai dai amfani da wani abu wanda bai ta'allaka ga zuciyar dan sosai ba dan bai bashi wani muhimmanci ba cikin dukiyar tasa na musamman mun gane wannan bayanin an gane sannan abu na biyu ibnu qudama yace da sharadin ba zai dauki wannan dukiyar dan wani ba zai dau dukiyar ne dan amfanin kansa na bukatar sa shi ma bukata ce yake da ita irin ta shari'a abinci ne masalan ba abinci a gidansa ga buhunan shinkafa a gidan ɗansa sai je shi ce kai ku bude mun stand nan ya kira kadimin ɗan ku bude su a bude su ya ce ɗauko min buhu biyu na shinkafa a cikin buhu ashirin ɗin da yake nan sai a sa masa abin nan buhu biyu a wulbaro gajarkan mai can haɗa da ita isa ke duba ya ce wancan sama bita ne a ce ya ce ɗauko buhu biyu a ɗauko masa duk ashirga a saka babu kudin ce fa ne sai ce abin nan yaran shago kai kawo 10,000 sai kawo 10,000 ya ce wannan za mu je mu ce fa ne za mu sai kayan miya baba sai ya wuce ya bi ta mahauta ya sai nama na 2,000 a hada da wannan ya wuce gida to wannan ba laifi ba ne ba shi da shi gidansa ba abinci kuma ɗansa ga abinci a je a store sai je ya ɗauka yayi ne dan bukatarsa amma misali sai kawai ya taho ya kira wani zo mu tafi ai wane yana da abin nan kai ku bude mun stodin nan nasa a bude buhun shinkafan sa guda uku ya dauke guda daya yace hungo tafi da shi gidanka kaje ka kuci to wannan bai halatta ba ba zai je ya dauka dan ya kyauta wani ba ba zai dauka ya kyauta ko da a ƴaƴansa ba ya kwace dukiyar dan sa dan ya ba ma wani dan wannan ma bai halatta ba shari'a kaman yadda bai halatta a gare shi cikin dukiyar da ya mallaka ya kebe wani ɗansa da kyauta ba wannan ma bai halatta ba wannan ya tabbata a cikin hadisin Imran ibn Husayn da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la ushidu ala jawri Imran ya ce mahaifiyarsa ta saka babansa ya masa kyauta a wani kaulin an ce kyautar gida ne ba sai ta ce je ka to ka sa Annabi ya zama shaida sai da aka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kullu waladaka nahaltahu nahalta duk daga cikin ƴaƴanka kowa ka masa irin wannan kyautar sai ce a wannan ne Annabi ya ce inni la ushidu ala jawri ni ba zan yi shaida akan zalunci ba kaga Annabi ya nuna yin haka zalunci ne bai halatta ba to haka nan bai halatta a cikin dukiyar ta sai ya dauka dan ya ba mu wanda daga cikin ƴaƴansa ba kuma sai dai ya iya masa umarni yace a cikin dukiyar nan taka a cikin kaza dan nan da kake da su ga dan uwanka ka bashi mana wannan kuma ya zama ta janibin me ta janibin kwadaitarwa kenan al'amru bil ma'ruf to dole sai an cika waɗannan sharuɗa ba wai kawai ya mallaka ne cikakkiyar mallaka ba kamar yadda ibn rasulani ya ambata wannan lamun tana fa'idantar da ibaha ne ba tamliki ba Allah ubangiji ya dace da mu nan zamu tsaya inda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum